والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان متى أكو غوتن رمضان shekara ta 1443 hijriya, wanda ya dace da 4 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. A wannan shekara mai albarka insha Allah ta'ala za mu dora akan tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka, garin Kumo, Akko local government a jihar Gombe, Nigeria. Shekarar da ta gabata mun tsaya ne a cikin suratul mu'minun a daidai aya ta 67, wanda yau da taimakon Allah ta'ala za mu dora aya ta 68 a cikin ita wannan sura ta suratul al mu'minun. Allah rahma, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أم جاء أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.
wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba ne da bayani dangane da abin da waɗannan kafirai, mudan muna cikin tsakiyar magana ne akan wannan kafirai a lokaci ya mana, ta yanda suke cewa Allah yake hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun la taj'aru al yawma innakum minna la tunsarun qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Wannan duk bayani ne na sifan waɗannan kafirai waɗanda Allah ya kama su da azaba, suke yi wa Allah izgilanci, suke wa musulunci izgilanci, kuma da ya musu azabar sai suke kuka suke ihu. Allah ya ce la taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun. Allah ya nuna musu gashi ana karanta muku ayoyinmu amma kuna juya baya, kuna kin aiki da wannan ayoyi, ga girman kai, ga nuna isa, ga nuna dagawa. To shine Allah ya ce afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Wai su waɗannan mutane ba su tadabburi ne dangane da wannan alqur'ani, ma'ana ba su tuntuntuni akan wannan alqur'ani, ta yanda Allah ya ce a farko fa kuntum ala aqabikum tankisun har zuwa ƙarshe. Wannan hamza din hamzatul inkari ake cewa, wal hamzatul inkari ma hum fihi min adami tadabburi wastiqbahihi. Ana musu inkari, ana musanta musu in tadabburi da bibiyan alqur'ani da tunani akan shi alqur'ani. Wannan fa'un din kuma lil afi ne ala muqaddarin yastabi'ihi al maqam. Abinda ake nufi alqawlu anan ana nufin alqur'ani mai girma wa mashamal alayhi min alhidayati, wato me yasa ba kwa tunani akan alqur'ani ya kuka tirai. To ba sai kafiri kadai ba, duk mutumin da za a karanta masa alqur'ani amma baya daukan izina akan shi, baya tunani akan sa, to ba karamar asara ya a rayuwarsa ba. Shi Qur'ani littafi ne da ake so a rinka yin tadabburin sa. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mutum zaka ga yana sauraron radio, yana bibiyan maganganun da aka faɗa a radio. Mutum zaka ga yana sauraron bayani ko na 'yan siyasa ko wani analysis da ake yi, sai ga yana himmatuwa kwarai da gaske akan bayanai da yake saurara ko yake ji. Amma abun mamaki a karantar da mutum alqur'ani amma ba zai tadabburin alqur'ani ba, wannan aibu ne. Sai sa ake so duk mutum musulmi yayi kokari ya rinka gane alqur'ani. Yanzu duk jaridar da aka kama a kasar nan kana iya karanta ta ka gane ta, wataƙila kana jin yaren Faransanci, kana jin yaren Turanci, kana jin yaren Larabci, ko kana jin yaren Hausa, kai zance ba Larabci ba, amma in an karanta Qur'ani baka ganewa. Akwai asarar da ta wuce mutum ya wayi gari ya mutu ana karanta masa maganar Allah amma baya ganewa. To me yake jawo haka? Rashin neman ilimi. Abu na biyu kuma rashin sauraron shi kansa fassarar Al-Qur'ani din. Duk wanda yake zama a inda ake karantar da Qur'ani ake fassara masa Al-Qur'ani, to zaka ga yana mai da hankali yana tadabburi akan shi Al-Qur'ani din, yana ainihin wato tuntuntuni akan shi. Ana so mutum ya rinka tunani akan Qur'ani, tunani akan ayoyin Allah, tunani akan maganar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Allah yace yanzu wadannan sun aikata wannan abinda suka aikata ne minan nukusi ala aqabihim, ta yanda suke juya baya ainihin wato su kifi aiki da Al-Qur'ani, ga nuna girman kai, ga nuna ainihin wato izgilanci wa manzannin Allah. Afalam yadabbaru hada al-Qur'an, ba sa yin tadabburi na wannan Al-Qur'ani. Walam yatafakkaru, ba sa yin tunani fi mashama'ana alayhi, abinda Qur'ani yake dauke da shi min tawjihatin wato hakima, daga ainihin fadakarwa waɗanda suke cike da hikima da sauransu. Da sun yi tadabburin Al-Qur'ani, da sun yi tunanin Al-Qur'ani, da sun tuna maganar Allah tabaraka wa ta'ala, lawajadu fihi min al-izati wal adabi wal ahkami, da sun samu wa'azuzzuka da ainihin wato ladubba da za su koya a cikin Al-Qur'ani, da hukunce-hukunce, wal qasasi wal qawa'idi wal aqaidi, da kissoshi da aqidu na musulunci, wat tashri'ati, da bayani na shari'o'i daban-daban-daban wanda zai sanya su shiryu su tsayu akan hanya ta musulunci. Yan uwana musulmi, wannan aya ta afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalina, ayar tana magana ne akan wato illar rashin tadabburi, shine rashin tunani. Mutum a karanta masa aya yayi ta tunaninsa, yana tunanin ayar, yana zuwa yana dawowa, in yin haka wannan rauni ne. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Allah yace me yasa ba sa tadabburin wannan Al-Qur'ani, me yasa ba sa tunanin wannan Al-Qur'ani? Da Al-Qur'ani daga wannan Allah yake, da kun samu sabani da yawa. Yanzu har yanzu bai ishe ku wa'azi ba, tunda Allah ya duniya ake karanta Al-Qur'ani, ake bayanin Al-Qur'ani, ba a taba samun contradiction a cikin Al-Qur'ani ba. Yanzu wannan bai isa ce wannan magana Allah bane ba. Ka duba yawan ayoyin Al-Qur'ani, sama da 6,600 da wani abu, amma babu wata aya guda ɗaya da ta ci karo da junanta. Kowace idan ka ɗauko ma'anarta daban ba ta ci karo da 'yar uwarta ba. Amma yau in ɗan adam zai zo shekara guda yana magana, insha Allah sai an samu cin karo a cikin maganarsa. Kenan wannan yana nuna cewa wannan Al-Qur'ani ɗin magana ce ta Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, me yasa ba sa tadabburin Al-Qur'ani? Am ala qulubin aqfaluha, da haka rauni ne kuma illa ne in tadabburi da tunanin Al-Qur'ani. Bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala wato bayan yayi bayani akan rashin amfanuwarsa da Qur'ani, yin in tadabburi da Al-Qur'ani, wato mutum bai amfana da Qur'ani ba, mutum bai ci moriya Al-Qur'ani ba, mutum bai samu ƙarin imani da Al-Qur'ani ba. Mai tadabburi da Qur'ani shine Qur'ani yake ƙara mai natsuwa, yake ƙara masa shiriya, yake ƙara masa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. Amma a zo ana karanta Qur'ani kamar ana karanta yaren China a wajenka, a zo ana karanta Al-Qur'ani kamar ana karanta yaren da baka taba jinsa ba, kuma kana musulmi, kuma kana sallah, a yi ta karanta Al-Qur'ani a tarawihi, a tahajjudi, a yi ta karanta Al-Qur'ani a sallah, liman ya yi ta karatu yana bayani, amma kai baka ji baka ganewa. Lallai ya kamata ka yi ƙoƙari ka amfana da Al-Qur'ani. Bayan Allah ya aibanta su akan rashin amfanuwarsu da Al-Qur'ani, sannan kuma sai ya biyo musu da ainihin magana akan shin inkari suke musu suke dangane da wato abinda manzo ya zo musu da shi. Yanzu ƙaryata manzon Allah kuke yi, a kazzabu rasulahum, yanzu mutanen nan sun ƙaryata manzonsu saboda ya zo musu da wani sabon abu da wasu annabawa da manzani ba su zo da shi ba. Shin abinda annabi ya zo muku da shi baƙo ne? A'a, wallahi ba bako bane abinda manzo Allah yazo da shi fa inna ma ja'ahum bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yutabiqu fi jawharihi ma ja'a bi ibrahim wa isma'il wa ghayrihima ai abinda manzo Allah yazo da shi ai ba bako bane abinda manzo Allah yazo da shi ba shine farko ba qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ba ni ne saban ba ba ni ne farau ba shine dai irin abinda annabi ibrahim yazo da shi shine abinda annabi isma'il yazo da shi daga cikin iyayenku ku kafiran nan na farko Allah ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa sai ce an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kaga shi addinin shari'ar da manzon Allah yazo da ita din shine dai irin shari'ar da Allah yayi wasiya ga annabi ibrahim ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kar ku rarrabu kar ku watse kar ku baje a cikin harkar addini to kaga wannan yana nuna ashe abinda manzon Allah yazo da shi ba bako bane to dan me yasa ake fada da sunnar annabi me yasa ake fada da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ake kyama ake gaba da abinda musulunci yazo da shi abinda wannan annabi na karshe yazo da shi inadi girman kai hasada yayya gare shi da kuma gaba da wannan addinin da kuma kokarin danne musuluncin ba a so a ga ya ci gaba dan haka wannan mushrikai wadannan jahilai wadannan kafirai kazzaba haula'il jahiluna rasulahum sun qaryata manzansu da yazo musu ne saboda su wato suna cikin wani irin aminci sauran annabawa da suka zo da mutanen suka qaryata sai aka halakar da su su kuma nan sun qaryata annabi amma ba su ga halakarwar ba amma Allah ya alƙawari zai musu jinkiri kuma zai halakar da su shine yace am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin ko Muhammad ya zo musu da abinda iyayensa na farko ba su zo da shi bane ba wannan ayat lil idrab ne wal intiqal min at-tawbikh bima zikra ila at-tawbikh al-akhar bayan an kunyata su kuma yanzu aka zo ana ƙara kunyata su anan gurin abinda ake nufi bal ja'ahum min al-kitabi ma lam yati aba'ahum al-awwalin a tambaye su shin annabi ya zo musu da wani abu ne na alqur'ani irin abinda iyayensu ba su zo musu da shi ba har za su dauka cewa ya zo musu da bakon abu su yi ta fada da shi su yi ta gaba da shi su yi ta kiyayya da shi malan ayar ma'anar ayar wasu malamai suka ce afalam yadabbaru alqur'ana li yakhafu inda tadabburi ayati yanzu wadannan mutanen ba za su yi tadabburin alqur'ani ba lokacin da suke tadabburi suke tunanin alqur'anin su ji tsoron Allah da irin abinda ya sauka ga sauran annabawa da manzanni da suka gabata mutanansu da suka ƙaryata su Allah ya jarrabe su ya ta halakar da su akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su da zunubin su akwai wanda Allah ya kifar da su akwai wanda Allah ya turo musu iska akwai wanda aka halakar da su da tsawa kamar yadda Qur'ani ya faɗa tsawa aka daka musu aka halakar da su wasu kuma tsabar azaba ce ta zo musu wasu da ruwan dufana aka halakar da su yanzu wannan bai ishe su wa'azi ba bai ishe su ainihin wato a fadakuwa da abinda Qur'ani yake fadakar da su ba to shine sai Allah yace am lam ya'rifu nam
am lam ya'rifu rabbuhum
sai Allah ya bayani wai shin dalilin batan waɗannan kafirai saboda ba san manzon Allah bane suke musanta shi so sai kuke yi ba ku san shi ba ba ku san inda aka haife shi ba daga sama ya fado ne ko ku dan uwan mala'ika jibril ne manzo Allah a maka aka haife shi a maka yi girma a maka yi rayu tun kafin ya zama annabi to ba ku san shi ba ne to me abu na bako a tattare shi da zai zo ku ƙaryata shi kalla wallahi wannan ba shine sababin batan mutanen nan ba a'a sun san shi kamar yadda suka san yawan cikin su ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan su amma me yasa ba su yi imani da shi ba alhali sun san amanarsa sun san dangantakarsa sun san gaskiyarsa kai a lokacin ma kafin ya zama annabi ma suna mai laƙabi cewa shi sunansa al-aminu ne كانوا يلقبونه بالأمين، يلقبونه بالصادق الأمين قبل مبعثه. كاتين أتورو النبي يا زماء النبي أنا يما يلقبي لتشيوا شيني مي جفتيا كما أمنتتشي كدوبا ينسك كاما كنسو كافين يا زماء النبي سنة شيرشي وانا متوم مي جفتيا وانا متوم أمنتتشي. أبو سفيان كافين يا شكتشي مسلنشي يا تبتر أجابن ببن سركي هرقل ملك الروم كي أمان زعلا صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق والأمانة. سركي هرقل يا زويا تنبي أبو سفيان دشيد متعنسا وانا متمن دا يزومك دا سابن الديني دا كجب دا شم مي متعنسا أشينكو مي قسيسا درشن قسيسا. أبو سفيان هنا تشين كافر شيء شيء تبص متنني مي غسيا تبص متنني مي أمانة. ونن سو أبو سفيان ده شير سوران كافرين ده مشركين دو سنسان أنبو ده ونن. أما أبو ماماكي سي باين الله يا توروش النبي سي سكا چنج ونن تهينتر سكا چنج ونن رأي كمار متنني كانا تارد شي ya yadda da kai ya amunta da shi da kai sai daga baya sai zo juya maka baya. Anan muna bayani ne wa duniya a sani cewa kiyayyar da kafirai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba wai suna masa kiyayya ne dan ba mai gaskiya bane ba. A gane wannan, su kansu sun yadda mai gaskiya ne amma tsabar bala'in girman kai da inadi da nuna ita yasa suka kifi imani da shi suka kisa karbi gaskiyar da yazo da ita. Kenan kaga taurin kai yasa ba su yarda da shi ba. Duk wanda zai zo ya kareta annabi wallahi ba wai dan cewa yana da tabbacin cewa annabi ba mai gaskiya bane ba, a'a tsabar bala'in san zuciya ne. To sai Allah ya ci gaba da cewa ga wani abin da kuma suke zargan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar na hudu na
an yaquluna bihi jinna بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون.
الله تبارك وتعالى يكي سوى واتو أم يقولون به جنة ويهي ينزو سبب اندي يساوى أن الكافر يسكي كسي إيماني ده محمد سكا كافر شي مسا شن سبو ده ما هو كتيني شي شان أنتم بيا بيلي غسياني سودة كنسل كي تامي غسياني تومنغا موانا أبو نبيو شن ما هو كتيني شي أم يقولون به جنة أبيه جنون أبي الجنون يتهمونه ينزده حوكاسي كي تهمان سني والله سنسني شامن زعلا ميهان كليني ما هو كتيني ما سنسني إنهم يعلمون أنه أكمل الخلق أقلا النبي شيفكو واتكر حنكلي وأرجعهم فكرة شيفكو واتناني ميكو سننكم من ذا الله شيفيس رأي نديني وأسقبهم رأيا سننم من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني متمن ديفكو واتديدي توات شنشان سقبا ديا الله شي بل بلدي جاءهم بالحق ياذو مستقسكيا amma matsalar wa aktsaruhum lil haqqi karihun da yawa daga cikin su masu kin gaskiya ne. Wannan idrabu ne ala wato amma yadullu alayhi ma sabaqa min ittihamihi bi batila wato darat ala aktsarul mushrikin. Wannan ana mana bayani ne irin yadda suke tuhuman manzon Allah da hauka da cewa shi ba mahaukaci bane, suna cewa sha'irun majnun wai manzo Allah wai mawaki ne wai mahaukaci la ilaha illallah. Na'am, idan wannan ya nuna wani abu yana nuna duk mutumin da yake mai matsayi ne a cikin al'umma zai iya gamuwa da challenges masu tarin yawa, ma'ana kalubale. Yanzu ka duba mutum irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wani ya iya bude baki ya ce wannan mutumin mai hauka ne. Ka duba matsayi da daraja irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani ya bude baki ya ce wai mawaki ne a'udhu billah وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قران يتي بمو كويا مسا واقا بكما واقا بتداشي دمن زن الله با صلى الله عليه وآله وسلم ليس الأمر كما زعم شيوا شينا دهوكا كو كما ويازو مسو دا ابن دا إيان سنفر كو بزو مسو شيبا آآ من زعل صلى الله عليه وسلم يازو مسو دا جسكياني كما جسكي التبتتشي بامي شكا أكن جسكي دا من زعل صلى الله عليه وسلم يازو رشي كوي دي وأكثرهم للحق كارهونا دي ونسو باسا سن جسكياني دي يند كايدا جاكي سياتي كرا duk inda zaka hana zaki in yaga kara sai ya ci to haka mushriki yake haka kafiri yake duk abin da zaka yi mai bayani sai ya yi gaba da annabi jama'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin bayanai da alqur'ani ya yi mana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin tuhuma da ake masa to yanzu waɗannan mutane da suke da irin wannan aqida ya za su bar ku zauna lafiya ba za su bar ku zauna lafiya ba wannan ka duba tunda duniya tana kwance suke wannan jifan su ce da shi mahaukaci su ce da shi mai neman mulki mai neman sarauta su ce da shi mai neman matsayi su ce da shi makaryaci su ce da shi mahaukaci duk sun gaya masa wannan to yanzu baya nan ku yanzu da kuka zo kuka rike hanya su kuke karantawa ya za a yi fiyali ku ai mutum yana ɓata lokacin kansa ne ma in yi tsammanin cewa maƙiya Allah za su bar musulunci ya numfasa a wannan lokacin duk abin da za su yi su ɓata addini za su yi sai dai abin da ake so ku musulmi ku yi kokari ku kyautata addininku ku kyautata alaƙarku da Allah duk inda musulmi yake a duniya ya nuna kyakkyawan ɗabi'u na musulunci duk inda musulmi yake a duniya ya nuna kyakkyawar mu'amala ta musulunci idan a kasuwanci ne ka bayyana kai musulmi ne kuma kana da amana idan akan harkar mulki ne ka bayyana kai musulmi ne kuma musulunci ne maka tarbiya da haka kana yin adalci idan dan siyasa ne kai ka shiga siyasa to dan Allah a ga alamar musulunci a siyasarka kada ka zo musulmi su ga zabe ka amma kuma kana yakar musulunci kada ka zo ƙura'ar ka gaba ɗaya ta musulmi ne yalla bai amma kuma ya zama ba abin da kai wa addininka ga masallatai kuna ganin suna cikin talauci suna cikin bukata ga ainihin harkoki na addini yana cikin wahala suna cikin matsi amma an kasa samun suwaye za su zo su taimaka wa addini an tattare addini an mayar da shi na wasu mutane ne wasu fi'a minan nas wasu bangare a cikin mutane sai ga mutum da ya hau kujerarsa to baya so ai mai magana musulunci ko da ya samu kudin sa ya samu dukiyarsa to ba a zo ai mai magana addini wallahi hada aiba alaik wallahi wannan aibu ne akan ka kuma sako ya ishe maka duk wanda yake shugabantar mutane da wata kujera a matsayinsa na musulmi tunda ku musulmi ne suka jefa ma ƙura'a suka zabe ka musamman mu dai a nan arewa majoritin waɗanda suka zabe ka musulmi ne to ya kamata a ga me kai wa addininka me kai wa musuluncinka zagon ƙasa da ake wa musulunci ka fi kowa sani amma wani ƙoƙari ka yi sauran mutane ba lallai su iya sanin abin da ka sani ba lallai su iya zuwa inda ka je ba ba lallai su iya gane makirce-makircen turawa akan illata addini ba amma kai ka sani to amma wace gudunmuwa ka iya bayarwa kafin ka sauka ka bar wannan kujera taka Allah ya ce wa aktsaruhum lil haqqi karihuna da yawan su su waɗannan wato mushrikai da yawan su ba sa san gaskiya makiyin Allah baya san gaskiya malamai suka ce wato sun san manzon Allah ya zo da gaskiya قد جاءهم من حقي كما wannan gaskiya da yazo da ita ita ce ya kamata su yadda da shi su yi imani shiga musulunci to amma tunda ba sa son gaskiyar eh gaskiya zo da ita amma ba sa so ai yanzu wani zai iya ce ma eh gaskiyar ka faɗa amma ba za a bi ba to shine ba wai an ki imani da shi ne dan abin da yazo ba gaskiya zo da shi ba kamar malamai suna fada suna kawo kissar Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan uwan baban shi baban Ali bin Abi Talib a Allah ya yarda da shi da yawa a cikin su da shi misali da wasu da za a buga misali su Abu Talib ba ya ki yayi imani da annabi bane dan annabi ba gaskiya zo da shi ba hadisi ya zo sahihi ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma agaza masa kuma ya rika shanu biyu sama da yanda ya rike Ali bin Abi Talib. To amma Allah shine mai shiriya, shi babban abin da ya dame shi kada a ce ya bar addinin mutanansa, ya bi addinin yara, ya bi addinin ɗansa. Za a wayi gari a zo a ce yanzu yadda yake a matsayinsa a Makka ya zo ya watsar da addinin iyayensa, ya zo bi addinin ɗan uwansa, ba wai don bai yadda da Annabi ba, a'a ya yadda da shi, kamar yadda ya ta faɗa a wasu da yawa daga cikin waƙoƙinsa. Lokacin da ya zo ziyarar su Abu Talib, Annabi yana son shi, shi ya neman masa auren Nana Khadija. Abu Talib shi ya yi wa manzon Allah aure, Nana Khadija shi ya wuce masa a matsayin waliyi, ya je ya tsaya masa a kai mai aure, kuma shi ya riƙa Annabi ya taso a hannunsa. Ciwo ya kama shi, ɓacin rai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ce ya ammu ya baffana, qul la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah. Abinda nake bukata kawai ka ce la ilaha illallah, wannan shine kalmar da ake so duk wanda ba musulmi ba ya faɗe ta, yana faɗa zai shigo cikin musulunci. Sauki ne da shi da shiga, ba sai an bada kuɗi ba, ba sai an yanka rago ba, ba sai an yi kaza ba. Asa akwai waɗanda Allah ya shirya da su, wallahi malam wai suka samu wanda ba musulmi ba za su musulunci, ya ce a'a ai babban aiki ne, ai sai ka kawo rago, sai ka kawo 100,000 kaza, sai ka kawo kaza. Wannan ya faru a kaina, wani mutum ba musulmi ba ne, daga wata ƙasa wani ya kira ne daga Ingila ne, ya ce shi musulmi ne suna bibiyan karatuka nan da muke, ya ce abin mamaki akwai wani wadda ba musulmi ba yana ta bibiya na kullum, in ana karatu yana zama yana ji. Sai yake gaya abokinsa, sai ce ka wallahi da yana da kuɗi, gaskiya da ya yi addinin musulunci irin da wannan malamin. Sai sai shi ɗaya musulmi sai ta kamar ya da kana da kuɗi, sai ta ai an ce biya ake yi, yake kamar ya biya, yace yau ai shi ya san ƴan uwansa da yawa da yawa da suna so su musulunta amma ba su da kuɗi ne, saboda wasu sun ce musu in za su musulunta sai an kawo bujimi a wani wurin, ko an kawo rago ƙosasshe, sannan sai an haɗa da 100,000 kaza, da kuma hidima da za a yi wa shi kansa malamin da zai ba da kalmar shahada. Malam ka ji illar malam ƴan bid'a, malam masu ta'adiwa addini. Wannan ya faru a ƙasar nan barkate fa, kuma yana faruwa wuri da yawa. Mutum ya zo zai musulunta a ce to me ka kawo, muna faɗa a duniya wallahi wannan zalunci ne. Wallahi duk wanda ya ce wanda zai musulunta a hannunsa sai ya ba shi wani abu, ko ya yanka mai wani kuɗi, ko sai ya kawo mai wasu dabbobi, to wannan mutumin sautin ya akulu, zalunci ne, kuɗin haram yake ci, kuma ka taimaka wa saddun an sabilillahi ne kake yi, kana toshe hanyar Allah, kana hana mutane su gane addinin Allah. Ba wanda ya ce idan za a musulunta sai an biya kuɗi, kyauta ne, kalmar shahada kyauta ce, ko taro mutum bai biya ba. Wannan ɗaya daga cikin wasu da suke da'awar malanta amma ba sa tsoron Allah, waɗanda suka mayar da wannan addinin hanyar neman kuɗi. Ka je gona ka yi noma mana, ka je kasuwa mana ka buɗe shago, ka je ka yi aikin gwamnati mana, ka je ka yi aikin kamfani mana, ka je ka yi sana'a mana, amma sai ka zo da sunan addini kana cin kuɗin mutane, kuɗin haram. Ku riƙe wannan a matsayin gargaɗi, kuma ku isar da wannan saƙo, ba a biyan kuɗi in za a musulunta, kuma duk wanda aka karɓi kuɗinsa to an zalunce shi. Amma dai ina fatan ya yafe tunda ya riga ya shigo. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je gurin baffan shi Abu Talib, yace ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ya kai baffana ka ce la ilaha illallah ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Baffansa Abu Talib sai duba dama, sai ga manya-manyan kafiran Qurayshawa, sai da duba hagun ɗinsa ya ga manya-manyan kafiran Qurayshawa, kamar zai ce la ilaha illallah. Sai suka ce da shi a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu kai Abu Talib hanyar Abdul Muttalib babanka, za ka bar addinin babanka ka zo ka bi addinin Muhammadu? من ذا الله يساكي شو يا عم يا بابا نقول لا إله إلا الله ني أبنى نكي سوكا شي لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله كلمة شدنا نتعامك أوجان الله يساكي دويا وا سكا شي ينزك أمر الدين إيا إنك ذاتي يكن لا النبي يكي بابا النبي يكي رشي كشي لا إله إلا الله وانا فأدب جزيب الدنيا كنا وانا جماعة أبو طالب كنا بابا علي ابن أبي طالب والله ما لن تشي جنن لك قرشي يجو يكلم أن الله يكي أنا على بلة عبد المطلب ني إنا كان حنير بابانا عبد المطلب كيف سيموتكما بإيماني با ماذا الله يفتحنا كم أسري حزينا كئيبا ina cikin damuwa yaya bakkansa bai musulunta ba ka duba shari'a a hannun Allah take wannan shine wato kikkawan fassarar cewa shari'a a hannun Allah take ba a hannun dan adam ba ka duba yayi shi da manzo Allah yana da hidayatu wato irshadin wa bayan ne hidaya kala biyu ne akwai hidayatu irshadin wa bayan akwai kuma hidayatu tawfiq hidayatu irshadin wa bayan shiriya ta bayani shiriya ta dora mutum akan hanya wannan annabi ya mallake ta amma hidayatu tawfiq dacewa mutum ya dace ya karbi musulunci wannan kuma yana hannun Allah ne Allah bai ga dama Abu Talib zai musulunta ba da haka kawai sai Allah ya saukar da ayar innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai fa Muhammadu baka shiriyar da wanda ga dama Allah shi yake shiriyar da wanda ya ga dama kenan zancen da yafi inganci shine Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin annabi ne manzon Allah yana son sa amma Allah bai bashi shiriya ba da haka yazo hadisi sahihi ingantacce cewa annabi ya roƙan masa Allah ya sauƙaƙa masa azaba sai aka ce to an karba za a sauƙaƙa masa azaba za a sa masa gaushin wuta ta jahannama ƙwaya daya a gargashin kafarsa tafin kafa daya ma gaushin wuta gargashin kafarsa tafin kafarsa amma fa wannan gaushin wutan zai yi ta tafasa shi tun daga ƙasa har sama ba za a tsunduma shi a cikin wuta ba amma dai ga abin da za a yi masa to wannan shi yake nuna wallahi duk mutumin da ya zama musulmi wallahi ka gode wa Allah mallan nawa ka biya ka zama musulmi ka gaya mu mahaifinka da kakanka da kuka zama musulmi masu sallah me kuka yi wa Allah wancan kuma gashi ka ga Allah bai bashi shiriya ba gashi ana tare da shi amma bai shiriya ba da haka shiriya a hannun Allah take ba a hannun wani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi iya kokarin sa akan Abu Talib amma Allah bai kaddara Abu Talib ya shiriya ba sabani yadda wasu suke yadawa suna ta faɗa cewa ai Abu Talib musulmi ne ai Abu Talib kaza ne wannan magana ba haka take ba Abu Talib bai karbi musulunci ba Allah bai bashi dama ya karbi wannan musulunci ba amma dai yayi wa annabi hidima kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi Allah ya sauƙaƙa masa dan haka Allah ya ce amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun wai ba san manzon su bane ba har suke musanta shi a faɗi manzon Allah su kareta manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan abu na ƙarshe ya ku yan uwana yau shine ranar fara wannan karatu mai albarka a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan yan uwa musulmi duk mutumin da Allah ya yi masa arziki ya bashi dacewa ya shigo wannan wata na Ramadana to ya kamata fa yayi iya kokarin sa ya ga ya samu rahamar Allah a cikin wannan wata wannan wata annabi rahman sallallahu alaihi wasallama wata shida yake yana addu'a Allah kai shi Ramadan kamar yadda hadisi yazo sahihi ingantacce sai yayi wata shida yana roƙon Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka isar da mu wata Ramadan ma'ana Allah ya masa ajiyar numfashi da nisan kwana ya sa ya riske wata Ramadan yanzu yau gashi kai wata kila baka taba yin addu'a kace Allah kai ka wata Ramadan ba gashi Allah ya kawo ka kyauta mutane nawa kuka binne a waccan makabartar ga ta can a bayan mu kafin wannan watan mutum nawa kuka kai makabarta a satin nan mutum nawa kuka binne a watan da ya wuce mutum nawa kuka binne suna so su je wannan su zo wannan lokaci ace yau an sha ruwa da su an yi azumi amma Allah bai ba su wannan dama ba. Daka ya ku yan uwa musulmi, watan Ramadana wata ne na ibada, wata ne na kusantar Ubangiji. Ga abubuwa da ya kamata a kula da su. Na farko dai daukan azumi, an dauka ai niyyar za a yi azumi 29 ko 30. Asalin wata a musulunci kwana 29 ne, haka annabi ya faɗa, ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Ya buga sau uku yace haka goma kenan, haka goma kenan, sai na ƙarshe haka 29. Haka watan musulunci yake. Dan haka zai iya yiwa 29 aka yi azumi an cika wata kenan sai ai sallah. Zai iya yiwa kuma in kaga an kai 30 to watan ne buya, amma asali bai kamata ya kai 30 ba. Fa in humma alaikum faqdiru la ko fa akmilu iddata Sha'ban ko kuma fa akmilu wannan ku cika watan ya zama 30 a maimakon 29. Kenan matsala ce take sawa akai 30, ba wai wani abu ne wanda yake daman asalin watan 30 bane. Ina wannan bayani sai ka nuna yawa yawa alhamdulillah alhamdulillah yanzu dai mun yi 30, to ai daman shi wata 29 ne. Duk watan da kaga ya kai 30 to mushkila aka samu, ba gan shi bane ba. Dai kenan. Abu na biyu, akwai abu mai muhimmanci da ya kamata mu kula da shi, shine yin sahur. Jama'a, sahur ibada ne, addini ne. Tasaharu fa inna fi sahuri baraka, hadisi ne, ku rinka yin sahur. A cikin sahur akwai albarka. Me sahur shine? Mutum ya tashi a ƙarshen dare, a ƙarshen dare bil ashar, dab da asuba ya ci abinci. Ba wai mutum ya tashi karfe 1 ya ci abinci ba, duk wanda ya ci abinci karfe 12 ba sahur yayi ba, wanda ya ci abinci ma karfe 2 ba sahur yayi ba. Sahur ana yin sa ne 1/3 dare, ƙarshen 1/3 dare, daga karfe 3 i ƙasa, da nan ne ake yin sahur. Da haka ba burgiya bane ani wallahi ko sahur ba na yi, ai ni na manta ma rabo na yin sahur. Ai ku ka bar falala, alheri ya wuce maka. In ma baka iya cin abinci, ka sha ruwa da sunan sahur, Allah zai baka lada. Ko ka samu dabino mai kyau ka ajiye a ɗakin ka, ka ci kwaya biyu ka sha ruwa kai kwanciyarka. Ko ka samu ruwan ci mai kyau, ko ka samu kofi ɗinka mai kyau mai kauri, ka sha kai jatsa ka kwanta kai sahur. Ko kuwa in irina ne kai, a yanka maka dumamenka lafiyayye, ka ci dumame ka ja kaya sosai ka goshi kware da gaske. Yawa, nan da muku bayani dalla dalla, ni dumame shine zance na gaba a waje na kware da gaske. Lafiyayyen dumame, kuma shi ma dumamen ba wai irin na zamani fari daban miya daban ba, a'a haɗaɗɗaya da zai na babbar ɗin nan. Wannan shine lafiyayyen dumame, to wannan shine zaman lafiya kenan. Wani kaji mutane na kabbara suke wato harka su ta zo kenan. Ka ja kaya sosai sai ka kai la'asar ba ka da labarin wani yunwa ba ka sani ba, don wannan yadda ka san duwatsu aka zuba ma a ciki, haka za ka ji su a zaune kawai. To duk lokacin da mutum cikinsa akwai nauyi, to ba ya da tashi hankali. Amma ka je ka ciyo ta taliyar yara ya ga yage haka kamar wani hanji ka abin ka tashi ka tsaya, ba dole yunwa ta dame ka ba. Ka tsaya ka ja abu mai nauyi mai kyau sosai. Yawa, in akwai kunuma ka zuba mai suga sosai ka sha, cikin ka yi him, ka je kai sallah su bai kai zikiri ka dawo gida kuma ita ba fatawa. Wannan abu ne mai kyau, akwai lada kwarai kwarai da gaske. Buɗa baki jama'a sunna ce mai ƙarfi. Idan za a yi ta, a yi addu'a, a yi addu'a, a roƙi Allah. Duk addu'ar da aka yi ta a lokacin buɗa baki, Allah baya juyar da wannan addu'ar. Kuma wanda Allah ya ce lissa'i farhatani, mai azumi yana cike da farin ciki guda biyu. Farin cikin farko shine inda fitrihi, lokacin da yake shan ruwa na buɗe baki. Duk mutumin kirki musulmi na ƙwarai, in Allah sa da lokacin da yake buɗe baki sai ya ji wani daɗi ko yaya. Saboda lokacin da yake dan sa ruwan nake tauna dabina nake ji dan daɗi, to babban daɗi sai ranar tashin kiyama bayan ka mutu a matsayinka na mai azumi. Dan haka aka sunnanta idan mutum ya zo yin buɗe baki yayi addu'a. Ko dai kafin ya sha ruwan ya addu'a, ko kuma yana shan ruwan ya addu'a, ko bayan ya sha ruwa ya daga hannu ya addu'a. Wannan addu'a da ake yi lokacin da za a sha ruwa, duk buƙatar da kake da ita ka yi addu'a. Kar ka bari azumin ka yana wucewa a banza ba tare da ka yi addu'a lokacin shan ruwa ba. Manzo Allah ya karantar da mu wasu addu'o'i, zahaba zama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insha Allah. Ishi ruwa ta tafi, kuma jijiyoyi sun jike da ruwa, kuma lada ya tabbata insha Allah. Da wannan ne wasu malamai suke cewa ashe addu'ar ana yin ta ne bayan an sha ruwa, saboda annabi ya ce zahaba zama'u, ishi ruwa ta tafi, waftallatil uruq, jijiyoyi sun jike da ruwa da sun bushe karkat wa sabata al-ajru insha Allah, sannan kuma lada ya tabbata insha Allah. Wasu suka ce ainihin addu'ar ana yin ta ne bayan an sha ruwa, an ka gaba sha ruwa ka samu nutsuwa kenan, sai ka fuskanci alƙibla ka ta addu'a ka roki Allah. Wannan abu ne mai kyau, kada ku yi wasa da shi. Ku roki Allah aljanna, ku roki Allah ya rufa muku asiri, ku roki Allah wa iyayenku Allah ya sa su gama lafiya in sun mutu Allah ya ji kansu, ku roka wa malamanku addu'a Allah ya kare su Allah ba su tsayawa kan gaskiya, ku roki Allah ya ba ku damana mai albarka, ku roki Allah ya ba ku shugabanni na ƙwarai, ku roki Allah Allah ya raba ku da zalimai shugabanni, ku roki Allah Allah ya rufa muku asiri, ku roki Allah Allah ya raba ku da gaskancin rayuwa, ku roki Allah Allah ya ciyar da musulunci gaba. Ga abubuwan roƙo nan barkate suna nan, duk wanda ya ji aljihunsa ya yi ƙasa ya daga hannu in zai sha ruwa ya yi addu'a insha Allah Allah zai karba. Kafin watan Ramadan din ne ya kare, zaka abubuwa sun fara bayyana, zaka ce to addu'a ka ta fada kenan insha Allah ta'ala. Bayan wannan yana cikin abubuwan su himanci sallar tarawihi da ake cewa sallar asham, ko tarawihi ko sallar asham ko sallar tahajjud. Jama'a azumin Ramadan yana tafiya ne hannu da hannu, kafada da kafada, da wannan sallar ta asham da wannan sallar ta tarawihi. Kada ka kuskura kana azumin nan baka wannan sallar, ko dai kai a masallacin unguwarku ka je ka bi jam'i idan yana da lada kamar an yi sallar jam'i ne da kai, ko kuma in baka da kana da uzuri ka yi a gidanka, amma ka tabbatar ka yi. Ku sa iyalanku su yi. Manzo Allah ya ce in mata suka ce za su je masallaci kar ku hana su. La tamna'u ima Allah masajid Allah, idan mata bayin Allah sun ce za su je masallaci sallah ko tarawihi ko tahajjudi, ku kyale su su je masallaci, za su je, kar ku hana su. Duk da cewa in mace za ta iya daurewa ta yi a gidanta, ce dan ba zai hana ta ba, ya fi ta yi a gidanta. To amma in kasala da rauni da matsalolin yara da mai gida zai dame ki da kawo kawo bani bani, to tafi masallaci, ki zo ki salla ki bi liman. Wannan sunna ne, kada a haramta musu. Sannan kuma manzo Allah ya faɗa man qama ramadana imanan wa ihtisaba sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya tsayu a watan ramadana yana mai imani da Allah, yana mai neman lada, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah zai yafe mai abin da ya gabata na zunubin sa. Ma'ana yin sallar tarawihin nan, yin sallar tahajjud din nan chip chip tun daga farkon ramadana har ƙarshe da kai ake yi, to Allah yana yafe mutum zunubin sa gaba daya. Kaga bai kamata kai sakaci ba, da haka mu raya masallatan mu da wannan salloli. Iya daidai gurgudo masallaci abin da zai, wasu suna saukar Qur'ani Allah ya sa albarka, wasu rabin Qur'ani suke Allah ya sa albarka, akwai yan alamtar kai fa Allah rabbika bi yasabil fi su ma Allah ya sa albarka duka ba laifi, akwai yan inna dina ka, akwai yan mudhammatan Allahu akbar yan gaggawa, duka akwai su mun san da su ai da sauran su. Amma dai ayi ruku'i mai kyau, ayi sujuda mai kyau don Allah. Sallar tarawihi ibada ne, addini ne. Ga kuma sallar tahajjudi, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلى التراويح صلى التهجد يتكم باين غير السورة دوغوا أكي باما قنا إنا أعدناك أصلى التهجد دي دي سواء قرآني ني كراتو أكي نغسك أدد أنا يسيغسك يا أبقى سوسي أدد أعطي دوان دي سنربوني كوما جدا صلى المزاكي نن أيهيو ayi Qur'ani da gaske, gari aje yana tashi da Qur'ani, ko ba haka bane ba? Aji Qur'ani yana bugawa ƙarfe 3 na dare, gari ya dauka ana ta Qur'ani, a koyi shedanin garin albarka ta sauka a gari, ko aljani ne zo wuce zai ce kai wannan garin akwai addini bari in ƙara gaba. Haka ake so, ba wai kowa ya zai rufe gidansa ya shiru ba, wasu kuma su hana mutane zuwa sallah. Ka hana mutane abinda baka da hujja, baka da dalili, ka ce wai mutum kai ya je sallah. Sallah ta duk duniya ana sallah ta ji duk duniya. Masallaci dai mai girma mai matsayi ba irin masallacin Makka da na Madina. A cikin da ka san rana, kai gwanda rana ma da sarkar rana, in lokacin tahajjud din nan yayi, yanda ka san mai a cikin mutane kowa yana neman Allah. Kai kuma ka zo ka ce mutane su kwanta a gida, ka hana su zuwa, ko kai kai asara wa kanka baka je ba? Annabi ya yi tahajjudi, ya yi umarni da a yi tahajjudi sallar nan ta dare, duk da ba farilla ba ce dole, amma kuma tana cikin mukammilat, abubuwan da suke cika wa mutum azuminsa. Da haka a shirya, a kimtsa, a yi wannan. Sannan bayan wannan ya koyi ƙwana ciyarwa da taimakon mutane a azumi, abu ne da bai kamata ku manta da shi ba. Taimako wannan wata jama'a wata ne na kyauta, sahaba da suke ce kana rasulullah sallama ajwadun nas manzo Allah shi yafi kowa kyauta kaji duk duniya ba wanda yake annabi kyauta duk duniya yawdi ata amal la yashi al faqra annabi yana bayar da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci in ya tashi bunkawa yake yi shi baya irgawa ba irin ka bane jimana jimana kana dan dubawa wata kila karka manta ka kuskura ka dauko 500 ashe 50 kake so ka dauko shi in yazo sa hannu yake debo ya bayar kawai wai wani ne yazo ba da fi sabilillah wani na ga ji yazo zagayawa yana fi sabilillah ya manta ashe wai akwai canjin da yace goro ko canjin da yace kati su yake so ya dauko ya zura hannu ya shawa aji ya dunkulo ashe ɗan 1100 ya debo ya dunkulo ya dauka ya 50 10 nan ne yana dauka sai ya zuba kuma irin waye mai tsoron Allah ne sai ya sa ya rufe sai agaji yayi gaba agaji yana ka yau an yi babban kamu ai mutumin ka da ya koma gida ya cire rigarsa ya cire riga ya zo duba kudin sa yana duba ga yace Allah ya isa to waye wa Allah ya isa ba Allah ya yi wa Allah ya isa ba ku ce tuna mai zato dan agadin ya yi wa Allah ya isa ba na me yasa dan agadin ya zo neman taimako wajen sa ashe dubu ya dauka ya bayar to kaga shi Allah idan za a bashi ba sai an irga ba tunda da zai baka bai irga ba ina ba tana ba inda kai kyauta irin ta annabi alayhi salatu wassalam yuti aba amal la yashal faqra yana ba da kyauta irin wanda baya jin tsoron talauci mallan wata rana wani yazo neman taimako agaji annabi yace kaga raƙuman nan daga nan iya ganin ka ko za ka tafi da su yace kai yace ka tafi da su zace ma yace ya annabi karfa amun izgilanci yace izgilanci ko ka tafi da su aka ce ma ya kora raƙuma iya ganin ka yana waiwaye ya gaba wanda ya bi shi wani abu sai kyautar annabi Allahu akbar Allah ba mu irin wannan kyautar ya je garin su ya ce ya jama'a na fito daga wajen wanda baya tsoron talauci a musulunta kaga ashe akwai wanda bai buƙatar aya ko hadisi wajen musuluntansa ka bashi zare haka ka miƙa ka gani nan da nan zai ce ya musulunta wallahi malam taimako da agaji to a watan ramadana annabi yana irin wata irin kyauta da sahabbai sun kasa gane yayi abin da yake ba duk abin da ya samu bayarwa yake kawai ya bada abinci ya bada kuɗi ya bada dabbobi komai dibino idan yana ci sai bare sai ba wani yau bi ata amal la yashal faqra yace man fattara sa'ima wanda ya shayar da mai azumi Allah zai bashi lada exactly irin na mai azumin idan ka ba wa mutum ɗaya dibino ɗaya ya bude baki da shi Allah zai rubuta a littafinka bayan azumin ka akwai kuma azumin wani mutum da ka shayar da shi ina ga mutumin da ya dafa abinci ya ba mutane ina ga mutumin da ya sai dabino mai yawa yana raba mutane ina wanda yake toye kosai yana kaiwa yana raba mutane ina wanda yake yin abubuwa na alheri amma matsalan mutane na yau mutum sai waye gari shi kullun sai dai a bashi wallahi karka yadda a wannan wata kawai sai sadaka kake ci kai sai dai a baka kai ba za ka ba wani ba ka rinka bayarwa yanzu ba za ka iya sayan dibinan naira 100 ka yanka shi ka ba wa mutum biyu uku ba yanzu ne tafiya wata gaba ɗayan ta mai sanyi nawa ce 200 ce ko 180 ko 100 da kaza yanzu ba za ka iya shahada saboda Allah ka ɗauki naira 200 a yamma ka samu ruwa mai sanyi ka raba a FC ɗinku ka raba wurin da kuke zama ba amma kana zaune jira kake a kawo ruwan sha ka karba ka ga mutane suna warwasan ruwa a masallaci kai ba za ka bayar ba yanzu ba za ka iya sayan wannan kwanan wake 10-20-30 ka ajiye mata ka tana toye kosai ana ba mutane anguwa ba mallan an bar masallaci cikin talauci da yunwa duk inda aka ci gaba za ga masallaci ana kawo abinci mallan iya ganin ka haba wallahi shekaran jiya ko jiya ina kasan Masar ina Egypt a can na dauki azumi sai da nake tab da ba dan mutanen koman nan wallahi da na zauna garin nan nayi azumi na Allah wallahi wato akar makalla wani irin bude baki ne wato wato na dade ban yi shi ba a rayuwata. Malam mutanen nan kaga kuna ganin Larabawa nan kuna ganin kuna ga kaman ko ƴan duniya ne suna son Allah malam. Malam abinci ne ake fidda shi mota mota madara abinci dabino ne kaji dai muka karye kashin kaza malam muka ciki fi muka duk abin da zamu yi malam. Wannan kuma kullun ne fa. Nace tab wannan da ana take away din sa da nayi kilo da shi na tafi Najeriya wallahi. Amma abin da zai baka mamaki wannan Allah suke nema malam bakin titi zaka ana tsayawa ana bayarwa sai mutum ya ji zaka Allah kai baya karba. Ga bala'in yawa da suke da shi amma saboda bayarwa amma mu yanzu haka muke. Yanzu mutum da zai iya dafa shinkafa kwano ɗaya a gidansa a fitar da shi kofar gida bayan magariba da abokanansa a ci ba da zai iya ba saboda mutuwar zuciya talauci na zuciya ga kudin Allah ya ba su amma ba sa iya taimako. Masallatai suna rayuwa cikin talauci talakawa suna rayuwa cikin talauci mutum ya zo yana yawo bai da abin da zai buɗe baki mutanen da yake tare da shi ba sa iya taimakawa. Sai dai mutum a gidansa ya ci tanadi an siyo doya an siyo dankali an siyo kire-kire ɗin ƙwai an siyo katon ɗin madara an siyo kaza an yi kaza mutum shi kadai a gidansa matarsa ta yi mai abinci wajen kala nawa amma wallahi ba zai iya fitar da shi ƙofar gida wani ya ci ba. Duk wanda ya tsargu wallahi da shi nake na ga ana zazzare min ido ne ai abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada. Wanda ne na kuri ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ko har hada wannan abun dan Allah a saukakawa talakawa a wannan wata a dan jiyar da su dadi a wannan watan kowa ya dan more ya dan ji dama dama amma kowa ya dauko kulli ya kore ya aje kowa ya kulle bai baro kaga ai bai bai Allah ya mana afuwa. Muna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya da ya kamu wannan lokaci wannan shine tafsirin mu na farko a wannan rana mai albarka a wannan gari na Kumo Aqua Local Government. Insha Allah ta'ala abun mamaki kafin na karaso wannan guri sai ga ubanmu babanmu malaminmu da cijan arziki bawan Allah Allah ya kara maka nisan kwana da alheri Malam Suleiman Dakiti ya yi mana wup ya zo da na yi niyyar in yi wup ni ma in riga shi sai gashi ya zo wallahi Allah ne shaida ku ga da cijan nan ku gan shi wallahi masoyi ne gare mu duk iya tsawon shekara na sani duk wanda ya je gurin Malam Suleiman Dakiti inda yana da alaka da niyasan sai sai ka gaida malam ni kuma ni ma duk wanda na samu dama zan yi magana cikin gaishe shi. Muna fatan malam Allah ya bar mana kai ya ƙara maka lafiya da nisan kwana wallahi kauna ce kuma malam yana tare da mu 100%. So muna fatan Allah ya taimake ka malam Allah ya ciyar da da'awa gaba kuma mun gode na a ribakin wannan al'ummar da ba zan iya faɗan yawan su ba gaba ɗaya. Ku yi addu'a Allah ya tsundama malam a gidan aljanna. Ubangiji Allah ya ƙara masa lafiya da karsashi wannan gaskiya da yake tsaye a kanta ko da daɗi ko ba daɗi Allah ya bashi kariya ya bashi ikon ci gaba da faɗanta bari in bashi abin magana insha Allah ta'ala dan na san ya zo mana tsaraba malam Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara imani jazakallahu khairan barakallahu fik faddal shi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyyina muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا وعلى مهل شمو قوديا دومين بارا منذ والنوري مكسامو دكتا نمر شيشي amma yanzu waɗanda muka zauna da su a nan ba sa nan suna da yawa mu kuma Allah da ikonsa da buwayansa da rahamarsa ya sake mayar da mu a wannan watan Ramadan mai albarka muna wa Allah godiya. Na zo nan domin in gana da dokta in ganji a idona umarace shi na tambaya zai zo ne suka ce min yana Egypt nace zai zo kuma bana suka ce min lalle zai zo nace don Allah ran da ya zo duka in ji labari dokta na ɗaya na zo umarace ka mun ganka mun gaisa kuma ina roƙon Allah ya saka maka da alkhairi irin abubuwa da kake yi ina roƙon Allah ya saka maka da alkhairi duniya da lahira. Bayan wannan abinda doctor yake karantar da mu anan mu din ya kamata kada mu zamo kamar wani mutum yana cewa shi yake a san mu bike ma la uridu wa asma'u kallahi hina uridu. Abinda doctor yake faɗa mana mu yi tunani da kyau mu amfanu da wannan. Akwai wani yana cewa shi ya fi kowa kurmanci a kan abin da baya so, amma abin da yake so ya fi kowa ji. To ba haka ba ne, abin da doctor yake karantar da mu da shin da yake yi a nan kumo, wallahi ya kai masoyinmu, ya kai masoyin garin kumo. Abubuwa da doctor yake yi a nan kowa ya sani, yana so wannan gari ya ci gaba da ya yi makaranta, ya yana zuwa yana karantarwa ba irin kokarin da bai yi ba, amma ga can yana Kano nimarsa yana nan garin Kumo. Allah ba ki lafiya, Allah karba masa ayyukansa. Mu kuma da muke taruwa wurare da ake karatun Alkur'ani, mu sani ba Alkur'ani nan shine rayuwarmu. Ayoyin da ake karantarwa ake karatu a kanmu kashi guda uku. Akwai wanda zai zo ya ji bai damu ba, ba zai zo ba ma. Akwai wanda zai zo ya ji ba zai yi amfani da shi ba. Akwai kuma wanda zai zo ya yi amfani da karatun. Saboda haka muna kira don Allah, don Allah. Farko mu ji tsoron Allah, farko mu ji tsoron Allah, mu bi wannan karatu da ake mana. Wannan wata kamar yadda doctor ya faɗa, duk wata ce wanda za a yi ibada mai yawa za a samu lada. To don haka yadda muka taru a nan aka sa Qur'ani a gaba, doctor yana so dukkanmu ko dukkan mutanen Kumo ko duk mutanen Akko su zama mutanen kirki, ya tsamar da mu daga bala'i mu koma rahama, ya tsamar da mu daga wani abu da zai tauye mana haƙƙinmu duniya da lahira, mu samu matsayi a gaban Allah. Manufar da yake kawo doctor daga Kano ya zauna ya bar gidansa ya bar wurinsa, to mu da ake kawo mana fa ya kamata mu lura da alkhairin da aka kawo mana. Na ɗaya da za mu fara lura, idan an ce mana abin nan ibada ne, to mu lura wa ya faɗa mana ibadar. Dokta maimaitawa ne, Allah ne ya faɗa wa manzon Allah, manzon Allah ya faɗa mana, sai dokta ya zo ya sake maimaita mana faɗin Ubangiji da faɗin manzonmu a bakinsa, domin a jaddada kamar yadda aka ce wa'azi tunatarwa ne, yana tunatar da mu lailan wa naharan. Wanda yake da radio da Sunna TV da saura kullu yana tare da doctor, amma yanzu ga mu nan jiki da jiki, wani abu muke so za mu yi tambaya za mu yi komi. Wannan kun ga ya zama a ayanan ayanan ba kowane lokaci ba. Don Allah da sauran 'yan jaridu da 'yan agaji da wanda suka zo wannan sauraron karatu, a yi karatu a yi sauraro mai kyau, kada a yi sauraron na ƙarshe mutum uku wanda suka ce suna so annabi ya zo ya karanta musu abinda aka saukar masa. Daga ciki akwai Abu Jahl, akwai Walid bin Mughira, akwai Abu Sufyan, su uku suka zo. Da aka zo annabi ya karanta, aka tambayi Walid, Walid ya ce kai ma samitu shay'an illa inni ra'aytu lisanahu yataharrak, ni ban ji komi abinda yake faɗi, ina ga harshensa yana motsi. Shi yasa Allah ce ka annabi uznaihi waqran, shi ma bai ji ba. Aka tambayi Abu Jahl, Abu Jahl ya ce eh na ji abinda yake faɗi nan, mutuwa ya fi shi. Aka zake tambayan Abu Sufyan dattijon arziki, lokacin bai musulunta ba, doctor ya yi mana bayani yana a matsayin arne, aka tambaye shi ce annabi mai gaskiya ne, dazu nan doctor ya gaya mana. Abu Sufyan ya sunkuya ya daga kai ya ce abinda Muhammadu yake faɗin nan akwai abun gaskiya a ciki. Sai ya ce la 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 tuqarrimu minni shay, kar ka tabbatar maza komi, tace a akwai gaskiya kaga karshe a basu buya ya musulunta to don ka idan zaka zo karatu a matsayin ka na almajiri ka zo irin wajen su doctor ka bude zuciyarka ka kwantar da hankalinka ka zo ka ribaki wannan karatu don kai ka karu domin ba wanda zai karu da karatun doctor sai wanda fara gane karatu wanda ya fara gane karatu sai karu da karatun ina fata Allah sa karatun nan ya amfane mu gaba daya ya amfane shi wannan wata Allah karba mana shi Allah bai wa doctor lafiya kamar yanda yazo a kammala karatu ya koma gidansa lafiya kuma Allah ya bace ni zan kona yana taimakawa kuma waɗanda suke kokari doctor yazo Allah saka musu da gidan aljanna Allah ba su nima duniya da lahira muna godiya doctor Allah saka maka da alkhairi sauran jama'a yan uwa muna gode muku kuna bada muhimmanci idan doctor yazo a taro ya dubi masoyansa duk a haɗe a wannan wuri to alhamdulillah kima abun zai karfafa masa jikinsa da zai zo ya samu mutane biyar shida ba zai sake zuwa ba amma dubi daga nan ka duba ka duba baka ganin iyakan mutane to Allah sa kuma abu ya amfane mu Allah sa abu ya amfane mu duniya da lahira aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh doctor amin
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya kwarai da gaske karo na biyu ga dacizan malami uba kuma jagora a wannan gari malam Suleiman Tarkiti da ya kama da wannan ziyara a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani a garin Kumo a kwalukar Gamman Allah ya sa kamaran da alkhairi Allah ya ba shi lada kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya biya mana kamar yadda aka sani a duk shekara muna da programs da muke gabatarwa a wannan gari da kuma sauran garuruka da suke kewaye da garin da jihar Gombe gaba ɗaya abu na biyu da za mu ƙara yi gobe insha Allah wanda za mu fara shi ne karatunmu na mata da aka saba ana yi karatun mata da ake yi da safe ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 11 na rana insha Allah gobe za mu fara a wannan sabon masallaci da aka gina insha Allah gobe za mu fara fafata saboda lokaci ya riga ya ja azumi hudu gobe insha Allah ta'ala su sai ku sanar da 'ya'yanku da matanku da 'yan'uwanku gabaki ɗaya kamar yadda muka fara yau su ma gobe za mu fara insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma muna da karatu da muke gabatarwa darussa na musamman a watan Ramadan a masallacin mai martaba Lamido Ako shi ma insha Allah kwamitin tafsiri za su yi muku bayani yaushe za a fara karatun in Allah ya tsare da muna da ziyarce-ziyarce da muke zuwa ƙauyuka kamar yadda aka saba akwai ƙauyuka da muke zuwa da local government da muke bi muna zuwa su ma za ku ji sanarwa daga baya insha Allah ta'ala sannan muna da zuwa gidajen kurkuku duk shekara insha Allah shi ma muna sanar da yan uwa wannan shekarar ma za mu je waɗannan gidaje na kaso gidajen kurkuku ba za mu manta da su ba da yardar Allah tabaraka wa ta'ala to fatan mu Allah ba mu ikon aikata wannan ayyuka muna kuma da program na ciyar da marayu da taimaka marayu koyi musu kayan sallah da dinki da kuma iyayenmu mata da tama shekara sama da 70 isama duk shekara muna da program na taimaka musu da azala musu shi ma dai duka insha Allah wannan shekara za a yi kamar yadda aka saba fatan mu Allah ya ba mu iko amfanuwa da wannan wata kuma insha muna cewa da Allah zai yarda su kuma daga yanzu ce muku mun bude wannan tafsiri kenan ina ba da uzuri na rashin farawa da wuri ban fara da kwana biyu da suka wuce saboda ina kan tafiya ba da Najeriya azumi ya rika a can waje amma dai insha Allah ta'ala in Allah ya sa zan yi kokari abin da nayi shirin za mu yi shi a watan zan yi kokari in ciccu sa muku shi insha Allah kafin tafi Allah ya sa mana albarka Allah ya ƙara lafiya malam muna godiya Allah ya ƙara zumunci Allah ya sa a dace okay maganar bude masallaci insha Allah ta'ala ga masallaci nan an gina da office insha Allah idan Allah ya kai mu juma'a ne zuwa da rai da lafiya da izinin mai martaba Lamido Ako insha Allah ta'ala za a bude wannan masallaci a ranar juma'a insha Allah karfe 12 kowa ta yi masa anan in Allah ya tsaya da rai da lafiya muna fatan Allah ya sa muna da rai da lafiya ana gayyatar kowa da maza da mata duka insha Allah ta'ala sai dai ayi hakuri na sayin committee da abin da an gayyaci mutane da yawa waɗanda za su zo za mu yi karamci
zamu ba wa baki dama waɗanda suka zo na wajen jiha da sauransu da manya-manyan mutane da suka zo zamu ba su dama su shiga cikin masallaci su samu gurin zama mu kuma ƴan gari insha Allah ko da a waje ne zamu yi insha Allah ko a feda ne ma zamu makale duka insha Allah ta'ala to muna fatan Allah ya sa albarka in Allah kai mu juma'a ne zuwa za a bude masallaci Allah ba mu ikon zuwa kuma na san ana cikin sanarwa Allah ya samu dace Allah ya sa albarka ta jagorance mu Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dabbar a'da'a din انصر عبادك الموحدين واحمي هذا الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم